به بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رساكي سادوا أولا مجلسنا فسر القرآن بجرمة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي اندمي تراست إسلامي سنتا أنغرم يدوغر جهر برنو يومنا يمتن أشرنغ وترمضان شكرا تادبو ليدا لريهدو دا أربعين دا بوكو هجرا منزو صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة واندوكما يداتي دا ترى غوتن أكو شكرا تادبو بيو دا أشرين دا شدا ميلادية منا لكم الله سبحانه وتعالى إيمانا توفيكي دا تدمو يبامو إيكم فدر لدي يكربا منا كاو وعيكم وقل أقرم الله يغافر تامنا وزر منا لزمال أفيا وانا قساتامو. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin makiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shamaki tsakanin mu da su. Jiya mun kai karshen ayata 964 ko fa ya'khudhukum 'adabun qarib. Ana muka tsaya ko? Yau kuma za mu ci gaba daga ayata 65 insha Allah. Kafin nan za mu amsa tambaya ɗaya daga cikin tambayoyi da aka rubuta. Za mu zabi tambayoyi masu muhimmanci ne wanda kuma ba a amsa su a baya ba gurgudu, domin da yawa daga cikin tambayoyi suna maimaituwa. To idan muka biya tambayoyin za mu amsa kullum, to za su ci mana lokaci. Wannan bayan ya yi mana fatan alkhairi, ya yi addu'o'i, ba buƙatar sai mun karanta abin da ya faɗa. To kyakkyawan zato da kai mana Allah ya saka mana da alkhairi. Wannan yake cewa, malam ina tambaya akan hukuncin amfani da waya a cikin makabarta yayin da ake binne mamaci, kuma yace yayansa yana buƙatar addu'a, sa shi addu'a akan buƙatunsa na alkhairi. To Allah ya biya wa yayanka buƙatar sa da sauran musulmi gaba ɗaya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi gaba ɗaya. Magana a cikin waya yana ɗaukar hukunci magana. Makabarta asali guri ne na wato wa'azi, ɗaukan ɗarasi. Shafa ake raka mamaci makabarta don a yi masa addu'a a samu lada, kuma a tuna da lahira. Kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, zurul qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Ku ziyarci kaburbura, ziyarar kabari tana tunatar da ku lahira. Kaji kaje makabarta ga kabarbari ga kaburruka, mutane ne irin ka, akwai wanda yafi ka, akwai wanda yake bai kai ka ba, akwai wanda yake daidai da kai. Akwai malami, akwai basaraki, akwai mai kudi, akwai talaka, akwai mai ilimi, akwai mara ilimi, mutane iri-iri duk an zo an binne su. In ka tsaya kana kallon su ka nutsu, sai ka tuna cewa wata ran kai ma za ka zo, sai wannan ya sa maka tsoron Allah ka samu nutsuwa. Wannan yana daga cikin manufofin zuwa makabarta. To ina an je makabarta, in dai bukata ta taso a yi magana ba hana ba. Haka nan idan bukata ta taso ka yi waya ba hana ba. Amma waya wadda take ba ta zama ta dole ba, da mutum zai bari zai fi. In aka gama janaza an ka fito sai ka yi, amma idan bukata ta taso sai mutum ya waya kuma ya takaita. Amma kuma kada a wayan nan ya zama to ya kira ko a kira shi yana hira, don yin magana da waya nau'i-nau'i ne. Akwai waya da za ka yi don hira ka shakata, ana hira da abokinka, kuna tanadi, kuna dariya, ba wanda bai dace ba. Ko an kira ka yi maka tadi, ba zance wanda yake da muhimmanci ba. To in tadi yake sai ka ce ina makabarta, in na fita za mu yi magana. sai kaga sai magana abin da ya kamata kenan ba a so mutun yi abin da zai gafala makabarta asali makabarta abin da ya kamata kai ka tuna da lahira ka tuna da mutuwa zuciyarka ta fadaka ka fita daga cikin gafla domin kana cikin gari kana rayuwa ana saye da sayarwa ana harkokin duniya ana cikin gafala ba kowa zai tuna mutuwa ba to amma idan ka je makabarta gagawa ana binne shi kana gani gagawa wanki a cikin kabarburan su ba wannan duk in ka tsaya kana dubawa zai tuna maka lahira za wannan zai sa zuciyarka ta fadaka to amma mutum ya zama na ya je makabarta a cikin makabartan kamar ba a cikin makabarta yake ba an yi group group ana hira ana dariya a cikin makabarta ana binne mutum irin kila ma da safe kuna tare da shi kwatsam yaro kuma da yamma kun kashe makabarta ko jiya da dare kuna tare da shi da safe cikin dare yaro so da safe ba kuma rashin lafiya yayi ba to kai da kasa kana dariya makabarta kana hira kana dariya me tabbacin ka zaka kai gobe da yamma ina tabbacin haka da wannan tabbaci saboda haka ba guri ne da mutum zai tsaya yana hira yana dariya ba ko mutum ya cire waya yana ta magana yana ta hira yana ta dariya ya kuma kila ma ya yi tashwishi ya ba mutane tashwishi shi bai bari ba sauran jama'a kuma ya shagaltar da su haka na gurin janaza an ji an zauna ana jiran kafin a kawo gawa a yi sallaci gawa sai ka ji ana ta hira ana dari ana ta hira ana wannan abin akwai ban mamaki sosai ana ta hira ana dariya an fito da gawa ba kafin a ajiye shi a shiga sahu a yi sallah sai ka ji ana hira ana dariya ha wannan ba daidai ba ne sai na Abdullahi ibn Mas'ud kuma da bai haƙi ya kawo cikin shawabul iman ana raka gawa sai wani mutum yana dariya ya ce kana dariya kana raka gawa kuma kana dariya kana raka gawa a gabanka kuma kana dariya ya ce wallahi la ukallimuka abada wallahi ba zan ƙara yi maka magana ka duba ba yana raka gawa yana magana yana dariya to shi ne kije masa wallahi ba zan ƙara yi maka magana ba gurin da ya kamata a tuna lahira a ji tsoron Allah a yi kuka ana dariya wannan zuciyarka ta mutu kenan zuciyarka ta mutu haka nan Al-Hasan al-Basri ya ga wasu a gurin janaza mutane biyu suna hira suna murmushi ya ce ya ku bayin Allah yanzu abin da ke gabanku ba zai shagaltar da ku ba gabaran murmushi da gawa a gabanku wannan ba zai shagaltar da ku ba wannan bai zama darasi a gare ku ba me abin dariya ka duk wannan alamu ne na raunin imani to gurin da aka ce ka je ta tuna maka lahira to gurin kuma kana shagala kana harkar duniya to ina zuciyarka za ta mutu ina zuciyarka za ta yi laushi in dai a makabarta zuciyarka ba ta yi laushi ba ba ta samu nutsuwa ba da tsoron Allah ba a ina zuciyarka za ta samu khushu'i to mutane ya kamata su mai da hankali an je gurin janaza an je makabarta ba guri ne na hayaniya ba shi yasa bai ma kamata a hadu da yawa ba in zai yi mutum ya je koma gefe ya tsaya shi kadai saboda ba a so a shiga da hadisin bara manzo Allah da ya je makabarta ana zaune ba a gama taunin kabari ba ya shiga wa'azi hadisin bara ibn az ibada musu irin da ake karban rai idan an kai mutum kabari irin tambayar kabari da azaban kabari ana zaune ana jiran a gama tona kabari manzo Allah ya ba musu wannan wa'azi kuma wa'azin da ya musu abin da ya shafi mutuwa ne saboda haka in sai yi shasa yana da kyau malamai za su tabbaka sunna maimakon sai idan an gama binne mamaci sannan a tsaya ana wa'azi to kafin a binne mamaci sannan mutane suna hira sai a yi wa'azi a lokacin abin da ya kamata kenan amma ana hira ana dariya sai an binne mamaci kuma za ta zo a yi wa'azi maimakon a yi masa addu'a sunna ba haka takarantar ba shi kansa wa'azi na gabarin ma kafin abin ne mamacin malamai suka ce ba tara jama'a zai ana kamar hudu ba kamar wa'azi ba mutum biyu uku sunatar da junansu dan gefe haka sunatar da junansu duk dai a takaice idan akwai bukata a yi magana ko a yi magana da waya wannan ba hana ba amma a shagala a shiga hira ana dariya wannan bai dace ba alama ce ta mutuwar zuciya alama ce da ke nuna cewa mutuwar ma ba a damu da ita ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya imani a cikin zukatanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cika da imani yace kuma yau insha Allah za mu shiga dare na 21 kamar yadda aka saba mutane za su raya dare domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa idan an shiga goma karshe yana shiri na musamman ya raya dare ya mata da iyalansa ya tare su daga bacci su shiga da ibada to yana da kyau mutane su shiga da ibada kamar yadda aka saba kuma a tsarkake aniya kuma a dage da addu'o'i a jirare masu albarka lokaci mai albarka lokacin da ake sa ran Allah subhanahu wataala yana karbar addu'ar bayi halin da muke ciki kowa ya sani to halin da ya kamata a koma ga Allah a dogara ga Allah subhanahu wataala kuma kada a tsorata da yawa a doki mataki gurgurdan yin da ya gada inda ya dace amma kuma kada a tsorata gaba daya kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abinda zai samu bayi sai abinda Allah ta'ala ya kaddara tare da dokar sababi kuma dagewa da addu'a makiya masu nuhumu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da su Allah ya sanya hijabi tsakaninmu da su Allah kada ya ba su dama su samu nasara a kanmu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
نعم الله تعالى كتب فعقروها سيسك صوكي تابور فقال سي النبي صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام كجدادي أجد أجنكو صوانكو أنا أكو ذلك wannan wa'adun alqawari ne gairu makdubin ba abin karyatawa ba ja mun karanta bayan sun karubalanci annabi salih alaihi salam in kai annabin Allah ne da gaske to ka kawo mana aya kuma ayar da muke so ka fito mana da taguwa a cikin wannan dutse annabi salih alaihi salam ya addu'a suna ji suna gani dutsen da babu inda ya tsage babu wani fuji suna ji suna gani taguwa ta fito daga wannan dutse kuma taguwa ce mai juna biyu da danta dan kuma yana motsi kuma aka ba su sharrida ya fada musu ya wannan taguwa ce ta Allah taguwa ce ta musamman dan sun nema Allah subhanahu wataala ya kawo wannan taguwa saboda haka su kyale ta su ci daga wato arzikin Allah subhanahu wataala a ban kasa ba dora musu nauyin ci da wannan taguwar ba sannan aka ce kada su tabata kada su yi mata wata cuta duk wata cutarwa kada su yi mata balle maganar su kashe ta sannan Allah subhanahu wataala a wasu ayoyin sun nuna cewa tana da ranar sha, ranar da za ta sha su ba za su sha daga wannan rijiya, daga rijiya ba, kuma ranar da su za su sha ita taguwar ba za ta zo ta sha daga ruwan ba. To suka tafi a haka, suka tafi a haka. To sai suka zo suka saba alƙawari, suka ƙaryata Annabi Salih alaihi salam, suka zo suka soki wannan taguwar suka kashe ta. Malamai suke faɗa wato taguwar saboda yanayin halittarta daban, idan wato dabbobinsu, sauran raƙumansu da awakinsu da shanayensu da shanunsu suka ga wannan taguwar gudu suke yi, haka malaman tafsiri suka ce. To su kuma sharadin da aka sa musu, rana ɗaya ta taguwa, rana ta gaba ta wannan abin bai musu daɗi ba. To shine suka saba alƙawari, suka a soki wannan taguwar suka kashe ta. A nan Allah ta'ala ya kawo da sigar jam'i. To amma abin da malamai suke faɗa ko abin da wasu ayoyi suka nuna, wanda ya soke ta mutum ɗaya ne. Har malamai suna cewa sunansa Qidar ko Qudar ko Qaddar ibn Salif. Wasu ma suka ce ɗan shege ne. Ɗan shege ne, ɗan zina ne. Kamar da Allah ta'ala ya ambata a cikin suratu Shams, kadzaba thamudu bitaghwaha idhin ba'atha ashqaha. Wanda fi kuwa shakiyanci a cikinsu ya sauri ya zo ya soki a wannan taguwar. To amma me yasa Allah ta'ala ya dangana wannan aiki zuwa gare su gaba ɗaya? Fa aqaruha, suka soke ta, bai ce fa aqaraha ba. To saboda abinda malamai suka ce da yaddarsu gaba ɗaya, ana fahimta, sai da ya bi gida gida ya nemi shawararsu, ga abin da nasa gaba ya kuke gani, suka ce ya yi kyau ka je ka yi. To kaga yanzu duk da cewa mutum ɗaya ne ya yi wannan aikin, amma da ke saura sun ba shi goyon baya, sun yarda da abin da yake yi ko abin da ya yi, Allah ta'ala ya danga da laifin zuwa gare su gaba ɗaya. Fa aqaruha, suka soki wannan taguwar. Kamar da Allah ta'ala ke ta wata ayar, fa nadaw sahibahum fata'ata fa aqar, suka kira wato mutuminsu ko abokinsu ɗaya daga cikinsu, fata'ata, ya ɗauki takobinsa, fa aqar, sai ya soki wannan taguwar. Da suka soki wannan taguwar, fa qala, sai Annabi Salih ya ce, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, ku ji daɗi a gidajenku tsawon kwana uku kacal. To malamai suka ce bayan sun soki taguwar sun kashe, ba kawo maganar wato ɗan nata ba, kamar da yake a cikin Alkur'ani ba mace maganar ɗan ba. To malaman tafsiri suna kawo cewa ita ko shi ɗan taguwar sai ya gudu, suna binsa ya hau kan dutse. A ra'ayin wasu malamai ko bayanin da ya zo, wasu tafsirai suka ce sai hau kan dutse, ya samu wani dutse, dutsen ya tsage gida biyu, sai ya shiga kuma sai su zuce wato dutsen, sai ya haɗe. Haka wasu suka ce, wasu malamai suka ce sun samu sun kashe ɗan taguwar, shi ma sai da suka kashe shi. Allah ya yi wannan labarai da suka zo, wanda ba za a ƙaryata ba kuma ba za a gaskata ba, kuma ba su da tasiri wajen mai, wajen darasi da ake so a aisar. Darasi da ake so a aisar shi ne Allah da ya nuna ikonsa, ya bai wa annabinsa Annabi Salih aya, wanda su kafirai sun mudawa a tunaninsu kamar hakan ba zai yi ba, suka kalubalance shi, amma Allah ta'ala ya kawo musu yadda suka nema, amma ba su kiyaye dokar Allah ba, suka kafirce, suka saba alƙawarinsu, suka kashe taguwar. To shine Allah ta'ala ya hallaka su. Wannan shine abin darasi a ciki. To bayan sun soki taguwar sun kashe ta, sai wato Annabi Salih alaihi salam ya nuna musu kuskurensu, hatsarin abin da suka yi, sai kuma suka nuna girman kai, suka ƙara kalubalantar Annabi Salih alaihi salam. To gashi sun saba alƙawar, sun kashe taguwar, inda zai yi wani abu yayi, inda za a kawo musu azaba, to a kawo musu azaba. Suka ƙara ƙangarewa, suka nuna kafircinsu. Fa'aqaru an-naqata, suka soki taguwar. Wa'atau an amri rabbihim, suka yi girman kai ga barin al'amarin ubangijinsu. وقالوا سكت يا صالح يا صالح ائتنا بما تعلمنا إن كنت من المرسلين فكاوما لابن دكك من القوري لشي إنكا كسن إنكا زمونت لغتك من زني لغتك فقال سنية لفي سوسك نمي آية الله يباس آية aka sa musu sharri suka saba sharri suka kashe taguwar yayi musu wa'azi nuna musu abinda suka yi ba daidai bane suka ce to in dai da gaske kai manzon Allah ne azabar da kake mana alƙawari da shi to a kawo mana ah sun nemi aya ya kawo musu taguwa a fito musu da taguwa a cikin dutse sahratun samma wannan bai isa ya zama ta shefan san Allah ba su da kansu suka nema amma da yake kafirci ne kafirai ne Allah subhanahu wataala bai nuface su da alkhairi ba Allah ta'ala ya riga ya rubuta za maza su halaka dole sai sun yi abin da Allah ta'ala zai halaka su to suka kalubalance shi in dai kai annabin Allah ne da gaske to ka kawo mana abin da kake mana alkawari da shi to shine yace tamatta'u fi darikum thalathata ayyam to kada ku gaggawa nan da kwana uku za ku sha mamaki ku ji dadi a gidajenku tsawon kwana uku wasu malamai suka ce ya ba su alama rana ta da ga yadda fuskokinku za su kasance rana ta biyu ga yadda fuskokinku za su kasance rana ta uku ga yadda fuskokinku za su kasance to rana ta hudu to ranar asaba za ta sauka kuma hakan aka yi aka saurara musu a kwana uku da akai kwana ukun kuma sai Allah ta'ala ya saukar da azaba kamar da aya ta gaba za ta yi bayani zalika wannan cewa za ku ji dadi a gidajenku na tsawon kwana uku ko bayan wannan Allah ta'ala zai saukar da azaba za a halaka ku wa'adun alkawari ne ghairu makdubin wanda ba zai akaryata shi ba hakan dole sai ya yi tabbata haka Allah ta'ala ya yi alkawari kuma hakan ya faru a wajen fadin Allah fa aqaruha suka soke ta alhali ba dukan su ne suka yi ba abinda yasa Allah ta'ala ya dangana wannan aikin ko wannan aika zuwa gare su gaba daya saboda da yadda su aka yi wannan yana nuna cewa hatsarin muwafaka akan sabon Allah a kowane zamani a kowane gari idan ana abu ba daidai ba saura da ba kuwa yin wannan abin kuma ba za ku tsira ba sai idan kun ki wannan abu amma idan kuka shiru kuka wafaka kuka yadda kuka ce babu komai ai ba laifin su bane mu babu ruwanmu to kuma kun kama hanyar halaka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun yi magana akan wannan hadisin shahararre man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman ka hana abu da ikonka abin da ke ba daidai ba munkari ko ka hana da harshenka kai wa'azi ka hana da harshenka ko ka ba da shawara ko kai nasiha ko kuma wato kallan akalla ka ki a cikin zuciyarka amma baka hana da ikonka ba baka hana da harshenka ba baka ki wannan abu a cikin zuciyarka ba to kai maka halaka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa na rantsi da Allah na raina ke hannunsa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar lalle ba dole sai kun yi umarni da aikin alkhairi kun hana abinki ana barna ana shan giya ana caca ana luwadi ana fasadi ana zalunci kuna da daman hanawa ku hana ba la yushkanallahu an yab'ath alaykum iqaban minhu nan kurkusa Allah ta'ala zai turo da azaba ukuba daga gare shi to a lokacin kuma idan kuka daga hannu ku ce ya Allah ayaye mana wannan bala'i Allah ba zai saurare ku ba Allah ba zai amsa muku ba to babu shakka wato muwafaka akan sabon Allah a hatsari ne wanda kuma da yawa daga cikin mutane suna yi a bangaren kasuwa a bangaren aikin gwamnati a bangaren zamantakewa a bangaren rayuwa mutum yana gani ba komai mutum yana sabon Allah ka taimaka masa to wannan yana da hatsari kwarai da gaske dole ne a taru a ki munkari to idan an yi wannan to Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana sauki in ba haka ba duk za a halaka to Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyarsa sai Allah ta'ala yake cewa falamma jaa amruna lokacin da umurninmu ya zo ma'ana umurnin mu na halakar da su dan yace da su bayan kwana uku za a halaka ku to akai kwana uku to wa'adi yayi alƙawarin Allah ya lokacin alƙawarin Allah yayi to sai Allah ta'ala yake cewa falamma jaa amruna lokacin da umurnin mu na halaka su yazo najjayna salihan sai muka tserar da annabi salih walladhina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna wasu malaman tafsiri suke cewa waɗanda suka yi imani da shi wajen duk mutane 4000 haka suke cewa ta yi ya fi haka ta yi bai kai haka ba almuhim akwai waɗanda suka yi imani da shi shine abin darasi adadin su babu wani darasi da za a ɗauka a ciki bi rahmatin minna da rahma daga gare mu da wata rahma daga gare mu ma'ana kubutar da ku tsere da annabi salih alaihi salam rahma ce daga Allah subhanahu wataala kamar da kwanakin muka yi bayani dangane da kissar annabi nuhu alaihi salam da kuma kissar annabi hud alaihi salam ba imaninsu ne tsantsa ko aikinsu ne tsantsa suka sa suka tsira ba sai da tausayin Allah sai da rahmar Allah koyaushe mutum ya dogara da rahmar Allah kuma dogaro da rahmar Allah subhanahu wataala akwai tabbatar da rububiyya ga Allah subhanahu wataala kana ƙara jaddada cewa kai bawan Allah ne wannan sai ya hana ka girman kai wannan sai ya hana ka jiji da kai amma duk sanda mutum yana ganin aikinsa ne zai kubutar da shi aikin shi ne zai tsirar da shi imaninsa ne zai tsirar da shi sai ya ji cewa baya ma buƙatar rahmar Allah ko ba gaban shi yana ganin ya isa yana gani ya isa to wannan kuskure akwai babban abin darasi a cikin rayuwar annabawa kullum suna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala kamar yadda mun sha nanata gururu ne gururuwa ce mutum ya ce shi ya istighfari har istighfari ya yi yawa akwai masu cewa sun yi istighfarin ya yi yawa saboda haka za su rage ƙarfin istighfarin wajen aikata zunubi sun yi istighfari ya yi yawa saboda haka bari su rage istighfarin da aikata zunubi da sabon Allah wannan ya san da rahmar Allah wannan yana jin cewa zai samu aljanna da rahmar Allah zai samu wannan gururi ne ruduwa ce kuma duk aikin da za ka yi ma duk aikin da za ka yi ai zato ne cewa Allah ya karba ai babu yaƙini duk yawan aikinka tayi kullum kana sallah 1000 ka wuni da azumi kana karatun alqur'ani to amma ina tabbacin ka wadannan ayyuka duk Allah ya karbe su baka da tabbaci to shi yasa mu'minai wato kullum suna cikin fargaba anya an karbi aikin su ko ba a karbi aikin su ba sun yi daidai ko ba su yi daidai ba to muhim sai da rahmar Allah ake samun tsira to Allah ta'ala yake cewa walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da rahma daga gare mu sai kuma Allah ta'ala yake cewa min khizi yawmi idh a wata kirar yawmi idh ko wa min khizi yawmi idh sanna kuma muka tserar da su daga kunyar wancan ranar da aka halaka samudawa an yi musu wa'azi ha sun nemi aya an kawo musu aya an ba su sharadi suka kasa kiyaye sharadi da aka ba su to Allah ta'ala ya saukar musu da azaba wani abin kunya ne har zuwa tashi alkiyama Allah ta'ala ya bada labarinsu a cikin alqur'ani ana karanta labarinsu duk wanda ya karanta labarinsu sai ya ji ba su kyauta ba ba su yi daidai ba to wannan rana ce ta kunya a gare su to Allah ta'ala ya kare su ba su shiga cikin wannan kunya ba saboda sun yi imani da Allah sun tsaya akan dokar Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa inna rabbaka lalle ubangijinka huwal qawiyyu shine mai karfi al azizu mabwahi ba wanda zai gagari Allah subhanahu wataala duk mai karfi ai halittar Allah ne Allah ne ba shi wannan karfi saboda haka ba maganan yazo yana takama ni ina da karfi to karfin waye ne bashi Allah shi ya bashi saboda haka Allah shi alqawiyyu mai karfi ne alazizu mabwayi a daga cikin karfinsa Allah ta'ala ya halaka samudawa wanda karfinsu ya kai har suna sassaƙa duwatsu suna dakuna a cikin duwatsu
ka duba karfin dutse ba kuma wancan zamani a wancan zamanin babu fasaha da muke wanda muke ga irin wannan lokaci amma Allah ta'ala a lokacin ya ba su fasaha irin na zamanin su ya ba su karfi suke sassaka dutse har su shiga su kwanta a ciki musamman lokacin sanyi amma duk da haka lokaci guda wanda bayani zai zo da tsawa Allah ta'ala ya halaka su al-aziz mabwa'i duk abinda ya so yayi ba mai hana shi sai da bai ga dama to Allah ta'ala kuma a rufe ayar da wannan ya dace da karfin sa ya halaka samudawa da karfin sa ya tsirar da annabi salih da wanda suke tare da shi sai Allah ta'ala yake cewa wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhah sai tsawa ta kama waɗanda suka yi zalunci da wannan Allah ta'ala ya halaka su annabi nuhu a mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ya halaka su da ruwan tufani mutanen annabi hud an halaka su da iska gashi na samudawa Allah ta'ala ya halaka su da tsawa wasu kuma an halaka su da girgizan kasa duk wannan Allah ta'ala ya nuna mana karfin ikon sa rundunonin sa suna da yawa kowa ya ji tsoron Allah Allah ta'ala zai iya halaka ka ta yadda baka tsammani to sai tsawa ta kama su malamai suka ce tsawa ce daga sama kuma wannan tsawar tana da gido duk wata murya mai razani wasu malamai suka ce tsawa ce ta malaika jibril lokaci guda duk sun halaka da suka ji wannan tsawar mai faru fa asbahu sai suka zama to fi diyarihim a gidajensu jathimin duk sun durkusa sun halaka jathama shine kamar da tsuntsaye suke yi su kwanta su hada jikinsu da ƙasa su aje kansu a ƙasa suna bacci ba sa motsi to haka nan samudawa da Allah da aka yi musu tsawa duk suka gurfana suka durkusa guwoyinsu a ƙasa kansu a ƙasa in ka gansu kamar haka dai kamar da ransu amma ba motsi a tare da su duk riga sun halaka lokaci guda tsawa ne ce lokaci guda gaba a lokaci guda gaba ɗayansu ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jathim duk durkusa sun durkusa ba motsi a hali suke da ƙasa in ka gansu ka ce kamar suna da rai amma ina babu rai saboda me saboda sun kafiri cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan ana karanta mana ne Allah ya kawo wannan a cikin alqur'ani na farko wa'azi ga kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da manzon Allah idan ba ku imani da shi ba Allah zai iya yi muku abin da ya yi wa al'ummar da suka gabata ba kowane zamani ma Allah idan ya ga dama zai saukar da ukubarsa ba wanda ya isa ya hana Allah subhanahu wa ta'ala kai jin wannan kai na yanzu in ka ji wannan sai ya sa ka san girman Allah ka duba yawansu da ƙarfinsu a matsawa tsawa guda Allah ta'ala ya halaka su to wannan sai ya ji isa maka tsoron Allah ka san girman Allah ka girmama shi ana fahimta ai ko ambaliyar da aka yi a garin nan dan miskaramin misali ne wannan ya isa ka suka suranta ruwan tufani ka duba ambaliyar duk wanda suka ga ambaliyar ruwa da aka yi bara ai wannan ya isa darasi amma wani ai ba yadda za a maka kwatanta da ruwan tufano da ke mamaye duniya gaba ɗaya amma ya aka ji wani ruwan wani yake cewa shi bai taɓa suranta wai zafin ranar tashi alkiyama ba duk malamai da ake faɗan na ranar an tashi alkiyama rana ce ta tsoro ta firgici ya ce bai taɓa tunanin wannan ba sai ranar da aka yi ruwan ambaliya aka ce ruwa ya zo unguwarsu da ya fito kawai ba ma halin komawa gida ya ce a lokacin sai ya tuna da irin bayanai da malami suke a kan ranar tashin alkiyama to amma ruwan ambaliya duk ruwan ambaliya aka kwatanta yana girma amma ai bai kai cancan ba wa ma duk gari mai duguri ai ruwan ya mamaye wani bangare ne na mai duguri saboda haka idan mutum ya ga wadannan al'amura yaji wadannan al'amura ba wai kace samudawa Allah ya halaka su da tsawa ka sai kai tuntuntuni kai tunani ka san girman Allah kuma sanin girman Allah sai ya saka ka bi umurnin sa ka gujewa hanin sa an samu hadisi na Jabir a cikin al-Musnad na Imam Ahmad wanda suka yi littafin aiki suka ce isnadin sa qawiyun wato hadisi yana nuna cewa samudawa gaba ɗayan su Allah ya halaka su ba wanda aka bari duk wanda ba su imani ba duk Allah ya halaka su Jabir yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je yakin Tabuka ya bi ta gurin su samudawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasalul ayat yake fara da sahabbai kada ku roki Allah kada ku nemi Allah ya saukar da aya kada ku ce a saukar mana aya kaza kada ku nemi wannan wa qasalaha qaumu salih mutanen annabi salih sun roki sun tambayi Allah aka ba su aya to amma ba su kiyaye ba aya da aka ba su manzo Allah yake fara musu inda lokacin suna wucewa ta gurin samudawa sai manzo Allah ya ce kana taridu min hadha al-hajj wa tasduru min hadha al-fajj taguwar tantanan take tohowa ta sharuwa wata nan take komawa manzo Allah yake ba su labari yace amma samudawa fa'atu an amri rabbihim suka kafice umarnin ubangijin su suka yi girman kai fa'akharuha suka soke ta yace taguwar kana tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman rana daya ta zo ta sharuwan kuma su tazi nonon ta su sha nonon wannan ma ai wata baiwa ce Allah ya musu ni'ima ce Allah ya musu gashi Allah ya ba su ayin da suka nema ga kuma taguwar nan tana musu amfani ai wannan ya kamata a ce sun yi imani sun tsaya kan dokar Allah amma Allah ya riga rubuta cewa zai halaka su ya riga rubuta wannan mazana ce fa akhadathum sayhatun ahmad Allah man tahta adimis sama'i Allah ta'ala sai ya turo tsawa ta kama su duk wanda suke rayuwa suka rayu a wancan lokacin wanda ba su imani ba duk suka mutu manzo Allah ya ce illa rajulan wahidan fi haramillah sai mutum ne daga cikin su a lokacin baya garin ya zo harami na maka akwai guri wanda ke harami haramtacce mai alfarma ya zo gurin ta lokaci ba halaka shi ba sahabbai suka ce man huwa ya rasulullah waye wannan da sai manzala ce huwa abu rigali wani mutum ana kiransa abu rigali da su larabawa ne larabawa ma al'ariba ba musta'ariba ba larabawa musta'ariba su ne zuriyar annabi ismail alayhi salam larabawa al'ariba su ne su adawa su samudawa yankin yaman to lokacin ya zo iyakar harami a garin makka yana gurin yana wata harkarsa manzala ke cewa falamma kharaja min al-haram lokacin da ya fita ya bar iyakar haram asabahu ma asaba qaumu tsawar da ta kama mutanensa ita shi ma wani tsawar ta kama shi ya halaka dama ba halaka shi ba saboda yana cikin iyakar harami guri ne mai daraja mai alfarma to ga yadda Allah ta'ala ya yi wa samudawa sai Allah ta'ala yake cewa ka'an lam yaghnaw fiha kamar ba su rayu a cikin garin nasu ba ma'ana a darihim kamar ba su rayu a cikin garin nasu ba wannan ka'an ma'ana an mukhaffafa ce sunanta mahzum ma'ana ka'annahum kamar su lam yaghnaw fiha ba su taba rayuwa a garin kamar ba a taba yin wani mutum a garin ba su da sun rayu shekaru daruruwa amma lokaci guda aka shafe tarihinsu aka shafe su gaba ɗaya ta'allam daga nawfiya kamar bas taba rayuwa a garin ba. Allah ta'ala ce ala inna thamudan kafaru rabbahu ala asawara inna thamudan lalle thamudu kafaru rabbahum sun kafircewa ubangijinsu. Ai da ma an san sun kafirce, to amma me yasa za a sake nanata a ce sun kafirce? To malamai suka ce domin wato a nuna munin abin da suka yi, irin gata da Allah ta'ala ya yi musu. Kamar yadda muka ambata, Annabi Salih alaihi salam ya yi musu bayanai masu gamsarwa, amma suka ki suka ce sai dai an kawo musu aya, aka kawo musu aya, kuma ayar da za ta yi musu amfani. Amma duk da haka suka kafirce, suka bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. To lalle abin da suka yi ya yi muni. To indai abin ya yi muni, to me ya kamata a yi musu? Ala bu'dan li Thamud, ala ku saurara ku ji, bu'dan li Thamud. Samudawa sun nisan Allah, an la'ance su, an nisantar da su daga rahmar Allah, an hallaka su, sun halaka. To Allah ta'ala ya maimaita saboda jan hankalin masu karatu domin su fahimci girman wato abin da suka yi. Domin su halarci girman, su fahimci girman abin da suka yi. Wannan ya fita mana mu zai yi wa. Ala inna Thamuda ka ala ku asaurara, inna Thamuda lalle Thamudawa kafaru rabbahum sun kafirce wa ubangijinsu. Ala asaurara bu'dan li Thamud, halaka ta tabbata ga Thamudawa. Hadisai sun zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ta gurinsu zai wuce, ya taso daga Madina zai je Tabuka, ya bi ta gurin Samudawa, dama a nan garin su yake tsakanin gurin nasu da Madina kamar kilomita 380 zuwa kamar kilomita 400 haka. To Ibn Umar yake cewa muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka zo muka wuce ta garin ta gurin Samudawa, sai manzon Allah yake da mu, la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum. Yanzu zamu wuce, zamu bi, zamu shiga garin gurin Samudawa, zamu wuce. To amma kada ku shiga guraransu, guraren waɗanda suka zalunci kawunansu, har Allah ta'ala ya musu azaba. Illa an takunu bakin, sai fa in kuna kuka. Wannan Samudawa an halaka su da shekara nan aka aika da manzon Allah. Samudawa tun kafin su Annabi Musa ba, tun kafin su Annabi Ibrahim ba. Samudawa tun kafin su Annabi Ibrahim. To amma kuma manzon Allah tsakaninsu da Annabi Isa shekara nan ake cewa shekara da rishin da wani abu. Amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku bi ta gurarunsu, shekara da rishin ko da ribiyar makamancin haka, kada ku bi ta gurunsu sai fa idan kuna kuka. Saboda me? An yusibakum mithlu ma asabahum, kada abin da ya same su, yasa abin da ya same su na tsawa ya same. To malamai suka ce abin nufi da wannan, mutane ne tarihinsu ba shi da kyau, Allah ta'ala ya halaka su, ba guri ne idan mutum ya shiga gurin da zai tsaya yana shakatawa yana jin daɗi ba, ya tuna da azabar Allah. To shi ma domin ka shiga gurin kana dariya, kana holewa, to alama ce cewa zuciyarka ta mutu. Idan zuciyarka ta mutu, ba mamaki kai ma ka ji ka fada cikin sabon Allah, kai ma ka gamu da azabar Allah. Zutu sha sa manzon Allah ya tsoratar da sahabbai cewa kada su shiga wannan gurin sai ba idan suna kuka. To sai manzon Allah ya motsa taguwarsa ya yi sauri a ya bar gurin. A wata riwaya a cikin Sahih Muslim daga hadisin Abdullahi ibn Umar din, inda gurin yana da girma, da suka je suka sauka a wani gurin, sai suka debi daga ruwan rijiyoyin gurin. A lokacin ma rijiyoyin akwai ruwa a ciki, na rijiyoyi ne wanda aka yi fa shekaru nawa, ba iyaka amma Allah ya kare sabai suka je suka dibi daga wannan ruwan suka dama garin su suka dora tukunya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san cewa sun je sun dibi ruwa daga cikin rijiyoyin sanudawa sai manzon Allah ya ce a zubar da ruwan aka je a zubar da ruwan da dan ruwa ruwa ne na garin mutanen da aka halaka su aka yi musu azaba hatta manzon Allah tukunya da aka dora suka ce a kife tukunyar da abin da ke ciki garin da suka dama manzon Allah ya kare su ci su ba raƙuma su ci ana bayyanta sai manzon Allah ya umurce su su je su debi ruwa daga rijiyar da taguwar tana sha haka hadisi yake wa amarahum an yastaqu min al-bi'r allati kanat taridha an-naqa waye ne sanar da manzon Allah wannan rijiyar ita ce rijiyar da taguwar take sha ilhami waye ne daga manzon Allah bai halarci wannan ko ba bace wannan cikin alqur'ani to kaga to ba yadda za a yi ka fahimci alqur'ani yadda ya kamata banda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to shasa duk dawar da ake yi yanzu a bar hadisai a yi riko da alqur'ani shirme ne su ma sun san cewa shirme suke yi amma sai wanda yana kan hanyar bata shi ba zai nuna wato gazawarsa ba amma ai sun san cewa su ma ai ƙarya suke yi ƙarya suke yi ba yadda za a kai addini addinin musulunci sai dai wani addinin daban wani addini daban zai yi amma addinin musulunci kai addinin musulunci banda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ko ba komai duk sauran bayanai aka bari Qur'anin kansa ina tabbacin Qur'anin da suke karantawa suke fassarawa ina tabbacin su cewa wannan alqur'anin shine Qur'anin da Allah ya saukar manzon Allah ina tabbaci su wanda suke rayuwa yanzu sun zama da manzon Allah yanzu Qur'anin da suke fassarawa ina tabbacin cewa wannan shine Qur'anin da Allah ta'ala ya saukar wa Nabi Muhammad ina tabbacin su ina tabbaci sahabbai ne suka haddace alqur'ani suka karanta da na bayan suka karba suka bayar har yanzu ina tabbacin cewa wannan alqur'ani shine qur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar manzon Allah ina tabbacin ka ina hujjarka dole sai an koma me magana sahabbai din nan su ne suka haddace qur'anin nan har ya isa gare mu mutum ma ya tsaya yana sauraron su wani sai abun mamaki ba su ne abun mamaki ba mutumin da zai bada lokaci yana sauraron su ya ce kamar suna da gaskiya wasu in boko ne suka saurari jawabin waɗannan mutane suka ce kai maganar sa ba makes sense ka ji rashin hankali wai makes sense shi bature ya ji turanci komai yana aunawa da hankali shi matsalan don boko wanda ya yi nisa a boko shi addini ma yana fassara shi bai suka inda ya fahimci boko haka yake fassara addini yadda ya fahimci boko haka yake fassara addini addini ai ba hankali ba ne nassi ne wai maganar sa wai yana kama hankali maganar sa tana kama hankali maganar sa tana kama hankalin mara hankali maganar sa tana kama hankalin mara hankali amma mai hankali ba yadda za a yi maganar su ta kama hankalinsu to saboda haka ba yadda za a yi fahimci alqur'ani yadda ya kamata babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga nan hadisin abin da muka fahimta wannan hadisin zahirin hadisin yana nuna cewa rijiyar da taguwar take sha daban rijiyar da su suke sha haka hadisin yana nuna wannan karin bayani shine manzon Allah ya ce su je su diba daga ruwan da ruwan rijiyar da taguwar take sha daga gare ta kuma samudawa a har yanzu kamar yadda muka ambata akwai gine-ginen da suka yi duwatsu da suka sassaƙa yanzu haka an ji mada'il salih yanzu ana kiran gurin mada'il salih suna nan mutane suna zuwa dan yawon bude gode ido. To amma abin da malamai suke faɗa bai kamata mutum ya je gurin dan yawon bude ido ba. Malan ka je yawon gode ma za ka ji ka shaka take ne, ka ji dadi kina. Manzon Allah ya ce wa sahabbai kar ma su bi ta gurin sai ba ina suna me?
Kuka.
Da kuka. In ka je gurin ka ji tsoron Allah, in wajili udalili ya kai ka. Ka sa ka yi tunani ka dauki darasi. Ba wai ka je ka shaka ta. Ba gurin shaka ta ba ne. Ana fahimta? To haka malamai suka faɗa. To duk dai kamar yadda muka yi bayani, Allah ta'ala ya halaka al'umma da dama saboda sun kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ta'ala ya wanzar da tarihinsu don su zamanto darasi ga na baya. Kuma mu al'umma musulma za mu ƙara fahimtar irin rahmat da Allah ta'ala ya yi mana. Yanzu duk laifukan nan fa da waɗancan kafirai suka yi aka Allah ya halaka su, kusan duk kowanne akwai a cikin wani duniya tamu ana yi. Amma Allah ta'ala ya tausaya mana, ya rahamshe mu. Allah ta'ala bai saukar da tsawa ba, bai sa an yi girgizan ƙasa mutane sun halaka ba, ba turo mana tufanu. Duk wannan tausayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wato sai mu gode wa Allah, mu ƙara jaddada imaninmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, mu guje wa hannunsa. To abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladarsa gaba ɗaya. Abinda muka faɗa ya zama da kuskure, Allah ya yafe muna gaba ɗayan mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da kariyarsa. Waɗanda suke nufin mu da sharri su tara fitina, su zo su yi kashe-kashe, su kawo bala'i, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakaninmu da su. Ya Allah ka sanya shamaki tsakaninmu da waɗanda suke zo su haddasa fitina a ƙasashenmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya. Marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace rayuwarmu gaba ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Jazakallahu khairan.